الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى مكسابا أتيك بدا كراتمنا تفسير أيو هدوك وتر رملانا هجرة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى برن مكة دوى برن مدينة كان هذا الشكرة دبو ديا دلري خطود أربعين دبقوي وان دي زمو دي دي دا أشرين دديا غواتا بيو ميلادية النبي إيسى أم مريم عليه السلام أبيت لهم إذا اللي صافين سياتة بطا كان هذا الشكرة دبو بيو دا أشرين دي شدا غامو تيقبا دقى إن دمكت أيا أتكم وان نصورة نصورة الطلاع سيريقا في النم وانا يتمالا كاي بيان سكي أكو أكلمات أيا واتو سكي أكو أكلمات أيا هنا فهمت مالكية ولكن أي بياني مصبر مالكية suna da fahimtar idan mutum ya sake matarsa sake uku a kalma daya ko sake dubu a kalma daya to sake uku ya tabbata, amma waɗansu masabobi ba haka bane. To menene fahimtar malam? Fahimta ta ran da ka fada a cikin wannan rikici, to zaka ji fahimta ta. Sai kuma sai kuma tambaya, akwai aya da naji an karanta jiya, yutawaffawna da kuma yatawaffawna, ban sani ba ko akwai kuskure ne ko kuma ni ne ban ji sosai ba. To wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna أربعة أشهر وعشرة، وانا شيني كراء عند أكفي ثاني. أما أقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا لما أنت بالدم قبل فتح بالدم قبل فتح بالفتح كراءة علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب دولا ثم لما يحقفك كرنتا. والذين يتوفون منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وَوَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِكْرَاهٍ. saboda haka in ka karanta yutawaffawna minkum, wadanda ake karbar rayukan su daga cikin ku. wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja, su kuma wato wadanda suke cikawa suke mutuwa. asalin kalman wato atawaffi ne, akwai ya tawaffa kamar yadda ya zo a wata aya, ko tawaffat rusuluna ko tawaffatum misali ko tawaffa ina fata an fahimta saboda haka ya tawaffa ko tawaffa shine yake cewa at-tawaffi har wani ma yana cewa wai an zo sallan janaza ne sai yace manil mutawaffi manil mutawaffi bima'ana wane ne ya mutu amma ba haka ya kamata ya fala ba manil mutawaffa wane ne aka karbi ransa wane ne aka karbi ransa sai yace manil mutawaffi wane ne ya karbi rai sai mai baki amsa sai yace Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine wanda ya karbi rai alhali ba shi yake tambaya ba sai yana tambayan wane ne ya rasu qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakkila bikum saboda haka ana iya karantawa والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتوفون منكم ويذرون أزواجا هو الذين يتوفون أو يتوفون نعم توفي تنبوي ديوا أما إلى غابة سيمنا لوكتي أكرمك الله مجدبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
نعم
ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
نعم ko da yake mai yiwa mai tambaya ta biyu da na karanta yana ganin an yi kuskure ne da hikima yana son ya yi mana gyara mu dama mun bar kofa a bude kullum muna fala idan muka yi kuskure a yi mana gyara ta hanyar da ta dace saboda haka in an yi kuskure ko da aya tunda wani lokaci aya mutum zai karanta ta ba daidai ba to kamata a yi nan da nan tunda mahaddata suna da yawa dalilin da ya sa Allah ta'ala ya sa mahaddatan littafinsa suna da yawa babu yadda za a yi ka canza wani abu wanda yake ba shi ba ne saboda haka kitabun la ya fi hilbafilo min bayani ya dai hiwala min khalfe lalle babu yadda za ka yi ka cusa wani abu to da zaran an yi kuskure ko mun yi kuskure a yi mana gyara hatta wajen fassarar da muke yi da bayanan da muke bayarwa idan akwai kuskure to yana da kyau a ankarar da mu saboda duk wanda ya gane kuskure ne bai ankarar da mu ba to laifi yana kansa mu har wajen Allah mun kuguta saboda haka idan an ji na karanta aya ba daidai ba wanda ya fi cancanta ya fara mun gyara shine alaramma idan ya gyara mun kubuta idan bai gyara mun ba kuma ni na kubuta na bar shi a ruwa domin saboda shi ne ya fi kusa da ni a wannan majalisi da muke to yana iya yi wa shi ma alaramman ya ainihin kwafsa don kamar yadda ya kokarin kwafsawa yanzu shi yasa na yi riba amma dai ya karanta daidai saboda alkur'ani ya gwada maka cewa shi din nan fa al-mauja a cikin definition na al-qur'ani akwai kalman al-mu'jiz aw al-mu'ja shine gagara badau ko shi da kansa ya gagarar da kai ko kuma ikon Allah ya sa ka gagara ka ce wai ka fi karfin Qur'ani wane kai sai kana gadara cewa kai ka kware wajen haddace komai to wata rana sai Allah ta'ala ya sa ka kwafsa a suratul Fatiha kaga kuwa suratul Fatiha ba cika yin kuskure a cikin ta ba saboda an fi karanta ta yau da gobe saboda haka ya ku yan uwa masu sauraro lalle kofar mu a buɗe take wajen dukkan gyara idan mun yi kuskure saboda haka mu kuma koda karatun ya tafi ko ina ne idan an mana gyara ya tabbata gyara ne za mu zo mu karanta shi ma ya tafi duk inda zai je Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله يسلم ذلك وبنجي تعالى يتأقنوهن كذون جماعتكم من حيث سكنتم a inda kuke zaune ko kuka zauna min wujidikum daga yalwatanku min wujidikum bi kasril wawi daga yalwatanku min wujidikum bi fathil wawi daga yalwatanku saboda haka akwai salatu lugatin min wujidikum kamar yadda yake aka karanta mana a cikin aya sannan kuma sun ce ana iya karantawa min wujidikum da kin kitra mawaw ko da yin fatha mawaw ne ma'ana abinda ka samu wannan shi yake gwada cewa wajen zama wajibi ne a bisa dukkan mai aure ya sama ma iyalinsa inda za su zauna ko inda za ta zauna dama da mata ne yake farawa ko wato mutanen da fa suna da hikima idan kana karauniya kai nan kai ten in ka tafi bariki ba za ka dawo da wuri ba to sai a nemi wata sai a makala maka a ce ka ajiye ta a gida yadda ba za ka rinka karauniya ba ko kauɗi za ka rage kauɗi ko za ka rage yawo kuma lokacin da aka zo a kawo wannan sai a kawo ta da kanwanta ko kaninta an fi kawo su da kallinsu domin a fara koya maka tarbiyya daga yanzu ba da kana barazana ba kana ce idan ita kadai ce ko da hanta za ka ciyar da ita to ai abin ba a nan yake ba ai ba a so ka auri mace guda ɗaya ka zauna da ita a ce babu haihuwa ai ba daɗi ba a son haka ko ka zauna da mace guda ɗaya tilo haka za ka yi ta zama har ka zama kwarijo har ka zama tsoho ai ba a son haka ana son ka tara iyalai waɗanda za ka ɗauki nauyinsu domin ka zama jagora a rayuwa saboda haka idan za a kawo ta sai a kawo ta da ƙanwanta kai ma gidanku sai a ce to ga ƙaninka kaga yanzu aka nemo abinci na mutane nawa za ka nemo na mutane biyu ko uku kai kan baka cikin lissafi yayi to nawa mai gida yake kawo abinci baya ci ai babban bukatan ka mutanen gida su ci idan abincin ba zai isa ba za ka ce ku ci kawai ni babu damuwa kana jin yunwa amma kuma ba za ka bayyana ba domin kada hankalinsu ya tashi to don haka lalle gida idan aka ce gida to ana nufin ka sama ma iyalanka inda za su zauna sannan abu na biyu sai ka ɗauki ɗawainiyan ciyar da su da al'amuransu na yau da gobe yasa waɗannan ayoyi guda biyu suka ambata mana sawa'un mace ko da an sake ta idan saki na kome ne ko kuma idan an saki mace ko da saki na kwata-kwata ne amma tana da ciki to wannan dole sai ka ciyar da wannan mata har lokacin da za ta haihu kamar yadda za a yi mana bayani akan abin da ya shafi shayarwa kaga ai yula ba ta rabu da kalaye ba tunda sai an yaye makala sannan zaka bar hidima na yau da gobe. Sannan kuma dole ne ka ainihin ba su abubuwan da ya kamata ka ba su na masarufi na yau da gobe. Ko da yake wannan yana karkashin aya ta gaba da za mu karanta. Amma dai Ubangiji Ta'ala mai adalci ne inda yake aqinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Bi ma'ana ku zaunar da su a inda kuke zaune daga samunku. To idan kana da ƙarfi ya kamata ka ɗora ta a gidan sama a hawa na ɗaya ko na biyu ko na uku, wanda kawai in ta ji zafi ya yi yawa sai ta hau saman gaba ɗaya filin sama ta yi shimfiɗi tana shan iska tana ganin sararin samaniya kamar yadda a ƙasashen Larabawa za ka gani. Ana samun haka ƙwarai da gaskiya a ƙasashen Larabawa. Sannan kuma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara gidan ƙasa ne ko blok ɗin ƙasa ne, to nan ma ka zaunar da ita a ainihin inda kake zaune. Yasa musulunci baya goyon bayan ƙarya, baya goyon bayan alfahari, baya goyon bayan ka yi taƙama da abin da Allah bai baka ba. Ka tsaya a matsayinka. Yasa ga masabar malikiya suke gwada muhimmancin alkafa'a. Menene alkafa'a? Shine daidaito. Yanzu kana nan wannan rami na ratin albasa, gidanku yana nan a ramin ratin albasa, duk ran da aka yi ruwa mai yawa da ƙyar ka tsallako ka ƙarasa gidanka, kawai sai ka je ka sa kanka wai kana neman RGRA wanda gidansu yake tudu. To idan ka auro ta tsakani da Allah, ina za ka ajiye ta? Za ka bar ratin albasa kai ka nema mata gida a JRA ko kuma a federal local ko a state local ko a local local? Za ka je ka nema mata ainihin gida alhali kuma ka bar iyayenka a rami cikin fadama, fadaman albasa, sanyi ya kama su. Yasa aka ce aqinuhunna min haythu sakantum min wujudikum, ku ajiye su a inda kuke zaune. Saboda kar ka je ka ɗebo da zafi, in ka je ka nemo RGRA za ta yi ta ba za ta zauna a rafin albasa ba, sai dai ka nema mata gida kusa da gidan ubanta. Kuma ka ga in an je gaba za ta ce abincin da za ta ci irin na gidan ubanta ne. Amma in ka ɗebo daidai kai, daman ba mamaki da ita da ubanta a wani surkuki suke, kai kuma da kake rafin albasan ma Allah ya kaddara a ɗan fili ne kana dab da bakin kwalta. Saboda haka idan ka auro ta ka dawo da ita bakin kwalta, ita da take cikin lungu tana cikin surkuki, ba mamaki mota ma ba za ta shiga wajen ba, mai keke in ya ɗauko itace bai zai shiga lungun su ba. Ka auro ta ka fito da ita, ai kaga an samu ci gaba. To shi yasa in dai ba ci gaba aka samu ba, to ba a son a samu ci baya, sai dai a zamo an daidaita. Don haka masu aure ku bar, masu neman aure ku bar wahalar da kanku. Allah Ta'ala ya riga ya sauwake muku. Aqinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin. Allah Ta'ala yake kar ku cutar da su domin ku takura musu. Wa in kunna ulati hamlin, idan waɗannan mata da ka sake su sun kasance ma'abuta ciki ne, fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahun, bi ma'ana ku ciyar da su har sai sun haifi abin da ke cikin cikkunansu. Fa in arda'na lakum, idan sun shayar muku. Kun ga wannan figa ko wannan usulubi yana gwada idan ka saki mace tana da ciki sai ta haihu, to tana haihuwa ta gama idda saboda ayan baya da makaranta, haka ne ko? Sannan dole ka ciyar da ita kafin ta haihu duk da kasancewa ka sake ta, kamar yadda wannan aya ta ambata. To sai dai kuma akwai abin da aka share, tana haihuwa ta kubuta ta shayar maka da ɗa ba dole ba ne. da shayar maka da ɗa ba dole ba ne. Yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, fa in ardana lakum fa'atuhunna ujurahunna. Idan za su shayar muku da ‘ya’yanku ko sun shayar, to ku ba su ladansu ku biya su. Ka ci yadda ita kafin ta haihu, saboda mai saboda cikinka ne. To yanzu ta haihu, babu magana a ci yadda ita. Amma kuma ta ci yadda abin da ta haifa ɗanka ne, wannan haƙƙi yana kanka ne, ba yana kanta ba. Kuma babban abin da yaro yake buƙata a wannan lokaci shine nono. Ita kuma tana da wannan nono, amma ba dole ne ta baki ba. To shi yasa aka ce idan ta amince za ta shayar da shi, to wajibi ne ka ba ta ladanta ka biya ta. Saboda haka ba maganan ciyarwa, amma a indirectly akwai maganan ciyarwa. Don karka yadda har a zo a yanka maka kuɗin da za ka bayar. Tana haihuwa ka haɗo mata goma na arziki. Ka sayo jan nama mai yawa. Ka kawo katan ɗin indomi irin manya-manyan nan. Ka kawo kret ɗin ƙwai. Ka sayo kaji ƙula-ƙula. Sannan dalin dalawa. Ka sayo ƙaton gwangwanin madara na gari, in kuwa ba haka ba to ka kawo katon ɗin fe irin mai 48. To kaga in ka kawo, wallahi babu wanda zai ce maka ka kawo kuɗin ciyar da yaro ko shayar da shi, saboda ka riga ka rufe bakinta. Sannan an zo suna ka kawo ƙaton rago. Ka ba da kuɗin suya da mangyaɗa kamar 30,000 bayan ƙaton rago. Sannan duk bayan 'yan kwanaki, ko da yake dama ba a nan ake tsayawa ba, akwai tunanin zani kamar guda 5 haka, ko da ba masu tsada ba ne. Sannan akwai kayayyakin yaro, kaga idan ka yi guda 7 ko guda 8 ka ajiye, duk bayan 'yan kwanaki. Ka sayo abarba da lemo da kankana manya-manyan ledodi. To a ɗauki shekara ɗaya ko shekara biyu, wallahi in ta cika shekara biyu ma za ta ce ba za ta yaye yaron ba. To kaga ba maganan a samu jayayya. Yaza Ubangiji ya ce, fa in arda'ana lakum fa'atuhunna ujurahunna wa ta'muru bainakum bima'ruf. Ku tattauna a zakalinku da kyautatawa. Wa in ta'asartum. Amma idan kun wahala, kuna cikin talauci, ko kuma an samu saɓani, fasatur da ulahu ukura, ta yi ta waye ta ce ba za ta shayar da yaron ba. To shi kenan sai a samu wata mata wanda za a ba ta shi ta shayar da shi. To malamai a cikin tafsiri sun yi bayanai iri daban-daban. Babban abin da yake kawo wannan shi ne saɓani. In dai babu fahimta, to za ta ce ba za ta shayar da shi ba. Kuma in an kai shi yaje ya karbi wata ko da ƙyar aka samu wata ta tsawwala kuɗi, to kaga dole ka bayar. In ba haka ba yaro ya ta kuka, kai za a ga laifinka, ita ba za a ga laifinta ba. Saboda haka kun ga wannan aya ƙarin bayani ne dangane da ayan da take cikin suratul baqara, wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain, har zuwa ƙarshe. Sannan kuma ya qulu ta'ala amiran ibada. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi wajen ba da umarni ga bayinsa, ya ce, idza tallaqa ahdukumul mar'a, idan mutum ya saki mace, to an yukkinaha fi manzilin, ya ajiye ta a gidan da yake, a inda yake. Ya samu wajen gidan haya ne, to ka ci gaba da biyan kuɗin haya har sai ta kammala idda. Idan kuma gidan gado ne ko gidanka ne, shikenan babu matsala. Kun ga wannan ya gwada, idan ɗaki ɗaya kuke da matan, to kai za ka bar gidan. Kuma kana aiko mata abin ciyarwa. Wannan fa ƙarin bayani ne akan hukunce-hukuncen da muka ambata a baya. Mutumin da ya saki matarsa, wanda yake ya sadu da ita bayan an yi aure, ya sake ta, aka ce ga ƙa'ida na saki, ga ƙa'ida na idda. Amma in sakin wawa ne, bata tare ba. Ubangiji ta'ala ya ce fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, sai dai kuma famatiuhunna, an daura aure bata tare ba, sai wawa ya saki matan. Ubangiji ta'ala ya ce ai babu iddan da za su yi. Ai bin maganan idda da ake ana magana ne idan an sadu da mace, in tana jini ga hukuncin, in ba ta jini ga ma hukuncin kwanakin iddan. Sannan kuma ga maganan tiyarwa, idan mutuwa ma aka yi ga bayani. Amma mutumin da ya auri mace bata tare ba, sai Allah ya karɓi ransa, to ita za ta yi idda kuma za ta ci gado. Za ta yi ta kaba iddan mutuwa kenan, kuma za ta ci gado. Saboda ɗaya daga cikin dalilai na ainihin cin gado shi ne aure, ba maganan saduwan ba. Amma dai idan mutum ya auri mace bai sadu da ita ba, ya sake ta, to ba maganan idda. A ranan da ya sake ta, in ta samu wani, a ranan sai a ɗaura aure. Sannan kuma in ya yanka mata sadaki kamar miliyan ɗaya, sai ya sake ta bata tare ba. Ubangiji ta'ala ya ce me? Ya ce ta ci rabi, illa an ya'funa aw ya'fu wallazi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum. Ba ka ba ta miliyan ɗaya ba, kuma ka sake ta bata tare ba, to ta ci naira 500,000. A dawo maka da 500,000. Amma yanzu kai bawan Allah, kai namiji, a dawo maka da 500,000 ka karɓa, hanya akwai kunya kuwa? Ya za aka ce su matan in sun ce sun yafe shi kenan, aw yafu wallazi bi yadihi uqdatun nikah. Ko wali ya ce a shi kenan mu mun yafe, ko da ta kowane ɓangare ne. Sai dai kuma da aya ta ce wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, ku yafe kaman ana magana da mazaje ne. Tunda ka bata sadakin miliyan ɗaya kuma bata tare ba, ka sake ta, Qur'ani ya tabbatar mata da ta ci 500, to sai ka ce tunda Qur'ani ya bata 500, kai ba ka haƙura 500 ɗin a bar mata. Ta ci miliyan ɗaya shi ne wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum. Ai, akwai bambanci tsakanin namiji da mace. Wallahi duk gwagwarmayan da mata suke suna ɓata lokacinsu ne, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa, ko sun ji ko sun so, kawai sakaci ne na maza ake ma ƙyale su, suke mamaya a waɗansu wurare da kuma bin karantarwan 'yan boko zalla, marasa addini ko masu ƙwaƙwalwan Yahudawa. Wannan shi ne kawai. Amma duk yadda mace ta yi, duk yadda ta bunƙasa, wallahi ba ta isa ta kamo namiji ba. Yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya raba gado, ya ce lizzakari mislu hazzil unsayaini, kun ga wannan aya, to bari in yi amfani da wata kalma, ba uban da ya isa ya canza. Allah ya yarda. Na'am. Saboda haka aqinuhunna min haythu sakantum. Allah ta'ala ya ce ku ajiye su a inda kuke, wato daga yalwanku, min wujidikum, daga abin da ka samu. Ko da yake ya ku yan uwa, kun san a fassarar waɗansu malamai musamman ga mazhabar Malikiyya, suna ganin min wujidikum ɗin nan ana magana ne da iyaye maza, ana magana da mazaje maza, ko ku masu aure, ko iyaye maza na waɗanda kuke aura, ko wanda za ku aura. Yasa za ka ji waɗansu suna cewa kai ɗan rafin albasa, ka auri ƴan rafin albasa, to ajiye ta a rafin albasa. Kai ɗan rafin albasa, ka je ka suntumo RDRA, to nema mata gida a DRA, ka ajiye ta a wajen. Ɗan rafin albasa, ya ba da ƴan rafin albasa irin abincin da ƴan rafin albasa suke ci. Ɗan rafin albasa wanda ya kwaso ƴar GRA ya ajiye ta a GRA, ita kuma ya ba ta abinci irin wanda mutanen GRA suke ci. Duka ce wannan shine tsari, shine adalci kamar yadda suke fahimta. Amma zance mafi inganci ana duba namiji ne. Za mu gani ƙarin bayani a ayan gaba. Saboda haka inda kake zaune, gwargwadon matsayinka, inda mace ta amince za ta yarda da kai. Ba a GRA take ba, ko a Gamman House take. Sai ta yarda. Don ka auro ta zo ka sa ta a lungun da mai itace a kan kekensa ma ba zai iya shiga wurin ba. Kagaran da motan Gamman House ta zo, sai ta tsaya a bakin hanya, sai dai an kawo maka abinci kafin ka zo kwasa an kwashe. Saboda yin wace ta yarda ta dawo daidai kai, to babu laifi. Sai dai kuma yana da kyau a kiyaye mutuncin ire-iren waɗannan mata. Bai kamata a wulakanta su ba, ko a ce zama bai yi kyau ba, ko kuma zama bai jima ba. Na'am. Wala to dan ruhunna, kada ku kuskura ku cutar da waɗannan mata, lito da yi kuwa alaihin, domin ku ƙuntata musu. Da waɗansu daga cikin malamai suka ce yuda jiruha litaftadiya minhu bimaliha, mutum yana zaune da matarsa kawai sai ya rinka takura ta wulakanta ta, wai har sai ta yi kuli. Kuli shi ne zobe. Shari'a ta ba da dama a yi kuli. Kamar yadda ayan Qur'ani a cikin suratul Baqara Ubangiji ta'ala ya ambata. To sai dai kuma abinda ake fahimta, duk matan da take cutar da mijinta cutarwa mai tsanani, idan ya kai ƙaranta aka tabbatar yana cutar da ita, to wannan aka ce ba lalle ne ya sake ta salun alun ban ya ga dama zai mata kuli. Ya mata kuli ya ce to zan sake ki amma sai kin kawo wani abu. Amma idan miji shi yake cutar da matarsa ta kai ƙaranta bincike ya tabbatar da cewa shi yake cutar da ita kuma ya mata haka ne domin saboda ta yi kuli, to alƙali zai soke wannan kuli dindin zalunci ne. Ina fatan an fahimta. Amma tunda ita take cutar da kai, ta faɗa maka bakar magana ta ce matsiyaci, in an jima ta ce ɗan matsiyata. Kuma wata bayan ka dube ta yadda ta zo gidan ma fa a wargaje ta zo gidan, don haka ka karɓo ta daga hannun iyayenta. Amma saboda bakar magana tana iya ce maka ɗan matsiyata, ni tun da na zo gidan nan ban ga alheri ba sai tsiya. To kaga wannan bai kamata a rabu da ita salun alun ba. Amma in an samu mai haƙuri ya ce ya sake ta ba tare da wani abu ba, ya yi daidai. Wala in sabartum la huwa khairul lisabirin wa fir wa ma sabruka illa billah. Amma ba kowa ne yake da haƙurin haka ba, yasa shari'a take ta baka dama tunda ita take cutar da kai. Amma in kai kake cutar da ita, idan ba za ka gyara ba sai alƙali ya tilasta ka ka sake, ko ba za a baka komai ba. Saboda haka duk wanda yake cutar da matansa domin ya takura su, su ba da wani abu ya sake su, ya yi zalunci, Allah ta'ala ya hana. Wannan shi ne fakaran wala to da ruhunna litudayyiqu alayhinna, kada ku cutar da su domin ku ƙuntata musu. Sannan kuma a wata fassara aka ce au takrujo min maskanihi, ko kuma bayan ya sake ta, tunda a can baya an ce kada su fita, kada ku fitar da su, kada su fita, sai ya kasance mutum yana wulakanta ta, in ya ba ta abincin safe da ranar da daddare ba zai ba ta abinci ba, yana takura ta, ga yawan maganganu, ya ce ƴar matsiyata, ki je gidanku mana. Ai kin san babu abinci a gidanku ne, shi yasa kika zauna. Ai kaga cutarwa ne. To Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka. Tunda dai an ba ku dama, fa talliquhunna li iddatihinna wa asul idda, yace wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. To kar ku takura su. Sannan kuma akwai malaman da suka fassara aw yutalliquha fa idza baqiya yawman raja'aha, mutumin da zai yi saki sai mace ta yi jini na farko da na biyu sai ta dawo da ita, in an kwana biyu ko bayan wasu watanni sai sake saki, sai ta yi jinin al'ada na farko da na biyu sai dawo da ita, ko sai ta yi wata ɗaya wata biyu kamar wanda ba ta al'ada sai ta dawo da ita. Wanda ka'idan shari'a idan mutum ya ce ya sake ta saku, mun ba a wasa da wannan. In ya ce ta mai su ta mai su, ba a wasa da wannan. Kamar wajen aure in ya ce ya bayar ta bayu, ba a fasawa. Sai dai in mai karɓa ya ce ban karɓa ba, to ya mai su. Ina ba ta an gane. Domin ka ba da mutum aure, to yanzu kai kana zaune lafiya da matanka guda uku da yaya wajen goma sha kana fama da kanka, sai wani ya zo ya ce ga shi na baka kanwata. Ƙaran ma me za ka je? Ai dole ka ce ka yafe. Ka yafe. Amma fa wanda ya ce ya baka kanwar, wato sai ka dube shi sama da ƙasa. Yana da kyau ka dube shi sama da ƙasa. Don akwai wanda zai baka kanwar ko ya baka ƴar. Idan ka karɓa mata uku kake da su da ƴaƴa 30 duk zai cike maka wannan gurbi ko ba a samu? Ana samu ko ba a samu? To Allah ya kawo su inda kun ji ana. Allah ya taimake mu. To kun ga duk mutumin da zai sake matarsa sai ta yi kusan kammala idda ya dawo da ita cutarwa ne. Ayoyin Baƙara sun yi gargaɗi akan haka. Wa in kunna ulati hamlin, idan sun kasance ma'abuta cikkuna ne suna da ciki, sannan kuma aka sake su, Allah ta'ala ya ce fa anfiqu alaihinna, lalle ku ciyar da su hatta yada'na hamlahunna, har sai sun ajiye abin da ke cikin cikinsu. Saboda haka wannan ana nufin koda saki ne na ba'in, mace tana da ciki matarka sai ka ce ka sake ta, kuma sakin sai ya tabbata na uku ne. To akwai ciyarwa, to balle kuma saki na ɗaya ko na biyu, ko da na uku ne akwai ciyarwa. Saboda me? Saboda cikin. Amma idan ba ta da ciki, to akwai saɓani a tsakanin malamai, saɓanin fahimta. Matan da aka sake ta sake uku, za a ba ta wajen zama kuma za a ciyar da ita? Sake uku, don saboda in ya tabbata sake uku ne, babu amfanin zamanta. Babu amfanin zamanta, babu amfanin ciyar da ita. Amma idan sakin kome ne, abinda aya ta ce la'allallaha yuhdithu ba'da zalika amra, saboda haka akwai abinda ke tsammani. Na'am, wajibi ne ciyar da ita in kana tamila, wato idan ta kasance mai ciki hamila. Anfaqa alaiha hatta tada'a hamlaha, sai ta haifi abin da ke cikin cikinta. Saboda wannan abin da ke cikin cikin, wannan waɗannan bayanai ne da malamai suka gabatar. Fa in ardana lakum, idan sun shayar muku da ƴaƴan, idza wada'na hamlahunna wa hunna tawalid, wato idan sun haifi abin da ke cikin cikkunansu kuma an sake su, to sun samu ƴanci. Fa kalbinna bin qida'i iddatihinna, saboda iddansu ta kare. Kamar yadda muka ambata, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, wa li hadha wa laha hina idhin an turdi al walad, amma dai anta ya kamata ta shayar da dan, wa laha an tamtani amin, kuma tana iya ce ba za ta shayar da yaron ba sai an biya ta. Amma mun riga mun yi bayani, in ka kyautata ba za ka samu matsala ba, amma in ka kuntata to kai ma za ka kuntata maka. Sai dai kuma akwai wani nonon da ake kiransa, kun san akwai allaban, shi ne nono. Akwai allaba, allaba bilhamza, shi kuma ana ce nonon farko din nan. Wani lokaci mata sukan matse wannan nono na farko a zubar da shi, amma aka ce ya fi kowane nono amfani. Wannan nono na farko idan an haifi yaro shi ake kiransa allaba, a ba shi wannan. Don rashin ba shi wannan matsala ne, zai iya haduwa da cututtuka iri daban-daban. in ba ya sa'a ba ma sai ya tashi galma galma garau garau hakan nan ba sai ti ba saboda haka wannan idan ba wai illa ce aka samu a cikin wannan nono ba to ba a zubar da wannan nono a ba da yaro to shine malamai suke cewa in ta bada nono ma wannan yaro shikenan sai ta kira ka ta ce to ba ka sake ni ba to ka zo ka dauki danka ka shayar da shi kai ko baka da nonon da baka bayar to ko ku sulhunta da ita ko kuma a samu wata fa in ardana lakum fa atuhunna ujurahunna idan sun ce za su shayar da ƴaƴan to ku biya su wa tamiru bainakum bima'ruf ku tattauna a tsakanin ku da kyautatawa shine abin da muka faɗa tun farko kar ka bari sai an je gaban alkali ko da wajen ciyarwa ne a ce sai an yanka maka duk da kasancewa yankawan yana da wahala amma in ka samu alkali wanda yake tsayayye wallahi ba zai barka ba ko ba zai dubi matsayin da kake ciki ba tunda alal aqal yanzu kai abincin nawa zaka ci a kowace rana abincin 500 ya ishe ka abincin 500 ba zai isa ba sai abincin 1000 a samu 300 da safe 300 da rana na 300 da daddare 100 kuma ka sha ruwa 1000 ma ba zai yi ba ya kuke ta turawa saboda abincin da muke ci mafiya yawa mai nauyi ne shi yasa shaddanmu yake cika da wuri in a wajen laraba ne ai za a ga mutum ya tashi da safe Lipton kawai zai sha in ya ga dama ya haɗa da gurasa irin buredinsu ya haɗa buredinsu da Lipton kawai sannan da rana zai iya samun shinkafa 'yar kaɗan mafiya yawa idan sun ci irin wannan sandwich ɗin nan da ake magana da safe to da rana zai wahala su ci abinci sai dai su samu nono ko madara su sha tunda su suna yawan amfani da abu mai maiƙo kamar man shanu da ainihin nono da yake da mai a jikinsa da miyan nomi wanda ake haɗawa miyan riɗi kenan wanda ake haɗawa da gurasa to shi yasa za ka ga su yunwa ba ta cika daminsu ba da daddare ma ɗan abincin da za su ci ba mai nauyi ba ne saboda in ya ci sandwich ɗin da yake da nama da safe to da daddare in zai ci sandwich to zai ci mai ganye ne saboda cikinsa ya yi sako-sako to kaga wannan sai mutum ya kwana uku bai yi kashi ba to amma kai da safe ka zo dumame kari bakwai ka haɗa da kunu sannan da rana ka ci jollof shinkafan da aka dafa ya kai kwatan mudu sannan da daddare kana son a baka mara guda ka tashi da shi to dole da safe sai ka yi kashi kullum ka ringa kashi kenan saboda babu wani mai dan maiƙo maiƙo haka Allah ya kyauta to kaga wajen gididdige abincin da za a kudin da za a rinka bayarwa na abinci yana da wahala saboda haka idan an ce mutum ya saki mace tana da ciki kowace rana nawa zai bata to kaga bai kamata a kai ga shari'a ba sannan kuma idan ta haihu take za ta shayar da yaron ko an rasa wanda zai shayar da shi sai ita to tunda Allah ta'ala ya ce a ba su ladansu to nawa za a ba su ladansu saboda wannan nonon da za ta shayar din ba dole ne a kanta ba ka biya ta to nawa za ka biya ta kuma na tsawon shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu har a yaye yaro gaba ɗaya to don haka tunda farko ya kasance an samu kyakkyawan fahimta wa tamiru bainakum bima'ruf kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul baqara yace la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi ko da yake duka biyu duka bangarorin guda biyu domin qur'ani yana yin adalci kar a cutar da uwa kar a cutar da uba a ji tsoron Allah wa in ta'asartum idan abin ya gagare ku fa satardi'u lahu ukra to a samu wata matan ta shayar wa in talafa ar-rajulu wal mar'a idan mata da miji suka yi sabani wa talabatil mar'atu fi ujrati rada'i katira, ita matan ta nemi a bata lada mai yawa, walam yujibha ar-rajulu ila zalik, shi kuma uban bai amsa ba, aw badala ar-rajulu qalila, ko uban yaro yace zai bada kudi kadan, walam tuwafiqhu alai, ita matan bata yadda ba, falyastarbi lahu ukra ko gairaha, to sai je samu wata matan. To kun ga duk dai jidali ne, saboda haka a samu fahimta. Falau radiyatil ummu bima sujirat bihi lajnabiyya wa hiya ahaqqu bi waladiha, alam ma laita inda za a samu wata ta yadda da wani kaso, to don Allah a dawo wajen uwar yaro a roke ta, a lallabe ta, ta hakura da dan kadan din, kai kuma ka ji tsoron Allah ka kiyaye. Don wani sai ya fara bayarwa wata ɗaya, wata biyu, wata uku, sai a neme shi a rasa, wannan shi ma zalunci ne. To sai Ubangiji ta'ala ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi,
liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
wannan aya da karanta mana ita ce ayan da ta ambaci kaida muhimmiya a cikin al'amarin aure. Bayan an daura aure, aure ya tabbata, akwai abinda ake kiransa al-infaq. Al-infaq shine ciyarwa, haka muke fassarawa da Hausa, amma abin bai tsaya akan ciyarwa ba kawai. Wajen zama infaqi ne, abincin da za ta ci ko iyalai za su ci, wannan ma infaqi ne. Tufatarwa infaqi ne, kulin omo da sabulu infaqi ne, kulin brush makilin infaqi ne, kudin da za ta kai kudin adashe ba infaki ba ne, kudin ba na gudun ma ba infaki ba ne, ai a gyara su ji. Sai dai kawai yana babin kyautatawa ne, saboda idan matanka ta tambaye ka maganan adashe, tana adashe a wani waje kaza kaza, ka dauka ka bata, ka gwada ta, tana da hankali ko ba ta da hankali. Idan tana da hankali za ta rage maka wani abin. Nawa ne kudin adashen? Duk bayan kwana goma za a bada dubu ɗaya. To babu damuwa, ki ringa tunatar da ni, zan ba ki dubu ɗaya. To ka yi makin. Sai aka yi goma goma, gida goma, tana bada dubu ɗaya ɗaya, misali kenan, kaga dubu goma. Da wata rana kana iya ce, ni kan da kuke adashen nan ku nawa ne? In ta ce su 20 ne, to kaga akwai sauran goma a gaba, za a daɗe kenan. In ka je wani lokaci sai ka tambaye ta, ni kan kin ɗauki adashe kuwa? Eh, na ɗauka. A'a, to me kika yi da shi? Ai, na ɗinka mawane uniform. Na ce ba sai an takura ka ba, kuma ranar mahaifiyata ta aiko ba ta da kaza ko mahaifina, na aika masa. Sannan akwai yayanka wane ko ɗan uwanka wane ya zo, na kashe masa kaza. Sannan akwai ranar da ka zo ka ga wata ƙatuwar kankana, ke eh na tuna, to a cikin kuɗin ne. To kaga wannan tana da hankali, domin duk abubuwan da aka yi abubuwa ne masu amfani. Amma in ta fara maka kame-kame, a'a, ni ki faɗa min gaskiya, ta fara wani kame-kame, to in kina da gaskiya kin cutar da kanki, don ba dole ne ci gaba ba. In kina da gaskiya gara ki fala, don ya ci gaba da baki ɗin yana sharewa, saboda taimako ne. Amma kika yi ta kame-kame ya ce ya fasa, shikenan. Idan baki abin kirki ba, baki kyauta ba. Haramun ne mace a bata kudin cefane ta zastare,
Duk waɗannan suna cikin infaki. Sannan dadin dadawa, malamai sun yi ƙarin bayani. Infakin nan, igiyar aure ita take tabbatar da infaki. Sawa'un, mace tana da lafiya ko ba ta da lafiya. Idan tana da lafiya babu problem, sai dai akwai ki. Akwai ɗuri, amma in ba ta da lafiya akwai kuɗin magani, to wa zai ba da kuɗin magani? Mijinta. In kana so ka kauce ma kuɗin maganin sai ka sake ta, iyayenta su ɗauki nauyi, sai dai kuma baka kyauta ba. Tun wannan ya gwada kaman babu soyayya a cikin auren damantun farko. Saboda haka da waɗansu bayanan da suke da alaƙa da waɗannan. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lin fiqdu sa'atin min sa'atihi, lalle wanda yake da wadata, ma'abucin wadata ya kake daga wadatansa. To fa, wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. A can Baqara, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wanda Allah ya kuntata masa, shi ma ya ciyar daga kuntatawa. Shi ya sa in ka je neman aure ban da ƙarya. Ka ɗauki rigan da ba naka ba. Sai ka yi aron kaya, na ga wani bacilo ya yi dariya. Don ana karɓan aron riganka ma kar ka yadda. Domin ka je wajen hira da suranka da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka. Wane ne babanka? Ka ce baba na wani tsohon mai gadi ne. Ya yi ritaya da ƙyar kuɗin fansho ɗinsa yake fitowa. Garatuti kan har ya haƙura. So, babanka kenan, ko me kuke ce a gidanku? Sazan ka je kana neman yarinya, bari ku je. To kai kana ganin kai Allah rahma ne, ko kai kana da shekaru, ko kai malami ne, in ka je hira a ta yarinyar da kake nema, kana hira da ita, kana ganin za ta girmama ka ne saboda kai Allah rahma ne, ko kai malami ne? Ai, in ta ga dama za ta teji mana. Za ta teji mana. Allah rahma, me kake ci da safe? To ka kai Allah rahma sai ka ce abin da nake ci da safe gaskiya shine wani lokaci na kan fitowa gida na babu shiri. Amma akwai wani mai tukuba a bakin hanya. Wannan ba fallasa nake yi ba. Za ka ba da bayani. To gara ka je da suranka haka. Amma ka ce kai, ai ne ai in na tashi da safe, na samu gidanmu sun yi abinci bai gamsar da ni ba. To ni fita nake yi. Sai za akwai wani restaurant da ake cewa shagalinka? Ko akwai fo in wani ne ko nawa ne? Ko sabon in wani ne? To ko ten in wani ne ma? To wannan wajen nake zuwa in je in yi odan abinci lafiyayye. Kuma ni zai yi wahala a ce in yi breakfast ban haɗa da farfesun kayan ciki ba. So, lokacin da nake ba da wannan labari fa tana recording. In abin ya zagaye wata zo gidanka, me za ta yi tsammani? Za ta yi tsammanin ko farfesun kifi ne da safe, ba na kayan ciki ba. Saboda haka ka bayyanar da arzikinka. Aya tana cewa lin yunfiq zo sa'atin min sa'atihi, duk wanda yake da wadata don Allah kar ya kuntata. Don kafa bil mar'i ithman an yahbisa quta man yaqul. Babban laifi ne mutum ya tare abincin wanda yake ciyarwa. Akwai wanda suke da hali sai su rinka kuntatawa, haramun ne. Sannan kuma in baka da shi kar ka yi ƙarya, ka samo abin da za ka iya samowa ka bayar. shine la yunfiq bi sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada inna kai kusure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.